Mai sauraro akan mita 88.5 da layacin murar zamani, sunana Abba Isa Muhammad, inda a yau muka kalli yanayi da aka tashi da shi na hazo da kuma sanyi a fadin jihar Kano da ma wasu sassan kasar nan. Kuma hakan ya sa muka yi tabin alli, ko kuma muke kokarin yin tabin alli da mahukunta, musamman hukumar kashe gobara ta jihar Kano da kuma hukumar kiyaye hadura game da wasu daga cikin shugabannin kasuwanni a nan Kano. Bari mu fara ji daga bakin shi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano, PSO Sa'idu Muhammad Ibrahim, wanda za mu so mu ji yaya ya kamata al'umma su yi ta'ammali da wuta a wannan yanayi da ake ciki na sanyi da kuma yanayin hatsin da aka tsinci kai a yau. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Kano, PSO Sa'idu Muhammad Ibrahim, kana tare da masu sauraro. Ya kamata al'umma su yi ta'ammali da wuta, musamman ta girki da kuma sauran nau'ikan wuta ce da muke amfani da su.
Assalamu alaikum masu sauraro, kamar yadda Malam Abba ya gabatar, wannan shi yanayi na sanyi da muka ciki, kuma ga shi kamar yau da muka tashi sanyi ya kara nuna cewar alamun akwai shi da ƙarfi, wanda shi da mun duba sanyi shi ne lokacin da amfani da wuta yake karuwa fiye da ba lokacin sanyi ba, wato lokacin zafi. A nan wurin ita wannan hukuma ta kashe gobara ta jihar Kano, kiran da ke ga al'umma da kuma bukatar shawarwari a kan cewar yayin da ake amfani da wuta, musamman domin amfani kuma mahallin da ake ciki ko samar da wani ruwa mai ɗumi domin amfani da shi, a zama ana kiyayewa. Misali, idan muka ɗauka masu amfani da kayayyaki na lantarki musamman a birane, a tabbatar yayin da aka kammala amfani da shi wannan kayayyaki na dumama taki ko na samar da ruwa mai ɗumi, a kashe shi kuma a ɗauke shi daga inda yara su taɓa ko su ɗauke shi tare da shi. Kamar kowa ya sani, yara suna da ƙoƙarin kwaikwai abin da saka iyayensu ko kuma wasu shugabannin su yi domin kare haɗarin gobara. Yana daɗawa shi irin wannan kayayyaki ɗin, muna ba al'umma shawara cewar su wannan nau'i na kayan lantarki na ɗumama muhalli kada a tsinci su a saka tsarin matsalolin wayar da ake cewa ya yi yawo, domin suna jan wuta fiye da yadda ake tunani za su iya jawo ita wani ya yi yawo ta kone ta ta dawo haɗarin gobara. Sannan abin da muke ba da shawara, yayin da za a amfani da su a saka ta da kin socket da ke jikin bango, yayin da aka gama amfani da su a zare a kashe. Sannan masu amfani da gawayi ko itace domin dumama muhallin su, yayin da aka gama amfani da dumama muhallin su ma tura su waje, shawarar da suke bayarwa yayin da za a yi amfani da su ɗin shi ne, idan an kai shi cikin ɗakin da ake kwana ne ko kuma koma idan ake amfani da shi domin dumama muhallin, a sa shi a inda baya kusa da labulai ko kuma inda ake rataye wasu kayayyaki ko takardu, a saka shi a ƙwaryar tsakar ɗakin da ake za a amfani da shi, kuma ba akan kafet ba ko kuma akan leda tsakar ɗaki, a saka shi akan abin da ba zai taɓa samu wuta ba, ma'ana kamar a samu faranti mai faɗi na ƙarfe ko na tangaran, kada a ɗora akan roba ko katako.
To, ita irin wannan wutar a iya kwana da ita a cikin ɗaki kenan ko kuma ya kamata a yi idan buƙata ta biya?
Abin da muke kira a nan da shawarin da muke ba mutane, yayin da ka gama dumama daidai buƙatar ka, a fito da shi waje a sa ruwa wartacce a kashe, idan kuma kayayyaki na lantarki yayin da ka gama buƙatar dumin da ake so a kashe kafin a kwanta bacci ko kuma kafin a bar mahallin da ake.
To, su kuma masu ta'ammali da wutar, musamman wajen sana'a kamar masu shayi, masu gasa wato tsire da sauransu, da kuma masu gadi a kasuwanni, ya kamata su kuma su yi?
Abin da muke bada shawara ga masu sana'a da wuta irin wannan soye-soye daga shagashan wanda su a bakin hanya ko kuma cikin unguwanni, shawarar da muke bada shi ne cewar yayin da suka tabbata sun tashi daga sana'arsu, a sa ruwa wadatacce a kashe shi itacen da aka yi amfani da shi, sannan kuma gawayin da ya rage a wurin shi ma a sa ruwa wadatacce, idan babu ruwan da za a yi amfani da shi a kashe wannan gawayin, a samu ƙasa ko yashi a rufe kan gawayin da ya rage gaba daya, a tabbatar babu inda wani gawayi yake lekowa kafin a bar wurin. Sannan magana ta masu gadi na kasuwanni, su ba ma ba su shawara su amfani da wuta, amma muna ba da shawara ne ga su shugabanni na wannan kasuwanni, a sama musu kayayyaki wanda za su yi masu tumi, wanda su rinka tumawa musu jikin su ba tare da sun hura wuta domin jin tumi ba. Wannan shi ne shawarar da muke ba al'umma.
Na'am, to a ƙarshe ba fata ake ba, idan an samu kuskuren gobarar, ta wace lamba za a same ku kai tsaye?
idan an samu kuskure kaddara ta afu ai kokarin samu wannan hukuma akan lambar 081 077 88 78 akwai kuma 070 51 2 4 6 8 3 3 akwai 080 88 82 26 31 wayan lambobi suna aiki awa 24 idan aka kira su wannan hukuma za ta bada gudunmuwa
to a dada maimaitawa masu sauraro musamman wanda suke tare da mu yanzu
na'am akwai 081 idan ana bi na 081 077 88 78 akwai 070 51 2 4 6 8 3 3 akwai 080 088 82 2 6 3 1 wayannan lambobi suna aiki awa 24 kamar yadda na faɗa in kira su wannan kuma su tabbata gudunmuwa
to muna godiya sosai jami'in hulɗa da jama'a na kuma kashe gobara ta jihar Kano mai sauraro za mu waiwayi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye hadira ta ƙasar reshen jihar Kano domin su ma mu ji wani irin shawarwari za su bayar musamman ga direbobi masu amfani da titina da kuma ababen hawa kana kuma daga bisani idan hali yayi mutum tubi daya daga cikin shugabannin kasuwanni da suke nan jihar Kano domin dai ganin an wato dakile afkuwar gobara musamman a wannan lokacin sanyi da muke shiga ko kuma yake dada tunkarowa ka inda nayi sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani sai kun sake ji na anan gaba.